irin alƙur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alƙur'an a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi. A yau 24 ga watan Ramadan hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 30 insha Allah a cikin suratul Fussilat. Amma kafin nan ga tambayoyi da aka turo, wannan ya yi addu'a sannan ya ce tambaya ta ita ce mahaifina ne ya ce min kar in ƙara zuwa masallacin Ahlus Sunna wato masallacin Izala kuma ko bayan ransa idan na je ya tsine mu, ni kuma na fi samun nutsuwa a masallacin Izala kuma ina ma zuwa jin tafsir da matsayin wannan tsinuwar, kuma Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sauke. Wannan yana daga cikin rashin fahimta. Ai mun dauka an wuce wannan al'amarin. An yi wannan tuntuni a kai shekaru an daina wannan. Wannan babu wani abu a wannan tsinuwa. Tsinuwar mahaifi idan ya yi ta bi haƙƙin da gaskiya shi ne za a yi. Amma idan ya zamanto ba da gaskiya ya yi ba, Allah ba zai tabbatar masa da abin da ya faɗa ba. Kuma sannan a kula da cewar ita biyayya ga mahaifa a cikin ma'arufi ne, inna mata'atu fil ma'ruf, biyayya a cikin abin da yake karɓaɓɓe ne a cikin shari'a. A hana mutum zuwa masallaci ko a hana mutum zuwa tafsiri, wannan ba ma'arufi ba ne. Kuma babu biyayya ga wani mahalicci a cikin ga wani makhluki a cikin saɓa ma mahalicci. Na'am. Sai wannan ya ce malam Allah ya saka maka da aljanna ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka, me ye nisabin zakka a bana saboda ina rayuwa tsakanin Kano da Jigawa kuma na ga nisabin kamar ya bambanta a kalanda. Allah ya saka da alkhairi ya jikan hajjiya. Mun sha bayani akan nisabi da yanda ake lissafinsa. Ina ganin ka nemi bayanai waɗanda aka yi, mun yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Nisabi ba a cewa ga nisabin shekara, nisabi canzawa yake kullum. Ko she muna cewa ranar da fitar da zakarka ya zo, a lokacin za ka bincika ka ga nawa ne nisabi a wannan rana, sai ka san menene nisabi ɗin. Domin ko abin da ake sawa a kalanda suna sawa ne lokacin da suka yi lissafin, to shi kuma farashin gwal canzawa yake yi, farashin azurfa ma canzawa yake yi, kuma farashin gwal ɗin nan da dala yake tafiya, kuma farashin dalan nan canzawa take yi. Saboda haka idan ta canza dole ya canza. Kunga da a bisa miƙiyasin zinare nisabi miliyan 12 ne 'yan watannin baya da suka wuce, amma yanzu a wannan satin ya kai miliyan 19 saboda yanda farashin gwal yake canzawa da kuma yanda farashin dala ita ma take canzawa. Tunda yanzu kwanaki da yake dalar ta yi ƙasa sai nisabin ya yi ƙasa, amma kuma yanzu da yake dalar ta soma ɗagawa, a naira ta soma karyewa, sai ya zamanto nisabin wato yana daɗa ƙara ƙaruwa. Wannan a bisa abin da muka zaɓa na kan cewa nisabi ana lissafinsa ne da zinare ba da azurfa ba, saɓanin yadda waɗansu su suke gani. Kuma wataƙila wannan shi ne ya sa ke cewa bambanci tsakanin Kano da Jigawa. To wannan ya danganta da irin abin da suka aka ɗauka shi ne miƙiyasi. Mu dai muna kan cewar nisabi ana lissafinsa ne da farashin gwal ba da farashin azurfa ba. Wallahu ta'ala a'lam. To sai tambaya ta biyu, don Allah malam a ƙara jan kunnen matan da suna haila kuma suna shigowa masallaci su ɗauki Ƙur'ani izu 60 suna karantawa in an yi musu magana, a wallahi malam ba sa ji. To abubuwa guda biyu a cikin nan. Na farko shigar mai al'ada masallaci mafi rinjayen magana, bal abinda jamahirin malamai suke a kai daga ciki al-mazahibul arba'a shine cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci. mace mai haila ba ta shiga masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yake inni la uhillul masjid li ha'idin wala junub, bana halatta masallaci ga mai haila ko ga mai janaba, kuma Allah ya hana mai janaba shiga masallaci. To min babu aula mai haila mai haila ita ma tana daukan wannan hukunci, inda duk babu su daya musamman wannan hadisin, duk da yake hadisi ne wanda yake akwai magana a kansa, yana daga abinda Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi ya tafarrudi da shi, kuma ba a karban abinda yake ya karaita da shi, amma yana da abinda yake masa shaida. Shine Aisha radiyallahu anha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata bi komin tabarma yana cikin masallaci, sai ta ce ina haila, sai ya ce hailaki ba a hannunki take ba. Kaga inda ba dan ta san cewar mai haila ba ta shiga masallaci ba, ba za ta kawo wannan hanzarin ba, saboda tana ganin ta miƙa tabarma hannunta ya shiga cikin masallaci, wannan kamar ta shiga masallaci ne. Sai ya ce mata a'a, shi yasa ne ma malamai suka ce shigar ba'ali ba shigar duba ne, in bangare ya shiga bai nuna cewa komai duk ko ina ya shiga ba. Saboda haka bishiya in tana cikin hillu, reshen ta yana cikin harami, in an sare ta ba a sare bishiyar harami ba, sabanin inda bishiyar a cikin harami take. To kun ga wannan yana nuna kan cewa a wajen Aisha radiyallahu anha ta san me al'ada ba ta shiga masallaci, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita a haka. Sai dai kawai ya ce mata hailaki ba a hannunki take ba, ma'ana shigar hannu ba zai zamanto kamar ki shiga masallaci ba. To wannan shine abin da yake mafi inganci. Amma sauran abubuwa da ake hujja da su wanda suke nuna kan cewar akwai mai shafar mai sharar masallaci, tana kwana a masallaci, kuma wannan ba zai hana a ce tana haila ba, amma ba a taɓa ruwaito kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranakun hailata kar ta kwana a masallaci ba, wannan ba hujja bane. Abu ne aka gina shi a bisa zato da bisa abinda ake tsammani haka ne. Bayan na farko tukuna mai sharar masallacin, a wata riwayar ma an ce ba mace bace, namiji ne. Saboda haka tunda akwai wannan ihtimal din, ba za ka kawo abinda ake ta baba a kansa ba, kace zaka kafa hujja da shi ka rushe abinda yake tabbatacce daga ingantaccen koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma daukan alqur'ani cikakke ga mace mai haila, shi ma wannan akwai sabani, amma mafi rinjayi shine ba za ta dauka ba, kamar yanda mai janaba ba zai dauki alqur'ani cikakke ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga Amr ibn Hazm da mutanensa na Yaman, daga cikin umarnin da ya musu Allah ya massa alqur'ana illa tahir, kar wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki. Mai tsarki a cikin shari'a ana nufin tsarki na shari'a. Waɗansu sun ce ma'anar wannan ana nufin wato musulmi, domin musulmi shine wanda yake mai tsarki. Kafiri kuma tunda Allah ya kira su najasa, akasinsu musulmi shine mai tsarki, to ana nufin mumini shine zai iya taɓa alƙur'ani banda mushriki. Amma wannan saɓanin zahiri ne, saɓanin abin da yake a zahiri. Idan a zahiri a shari'a aka ce mai tsarki, tsarkin da ake nufi shine tsarki daga ƙaramin kari da tsarki daga babban kari. Shine mutum yana da tsarki daga abin da yake warware alwala, yana da tsarki daga abin da yake warware wanka. Saboda haka mace mai al'ada ba za ta taɓa alƙur'ani kamilan ba, babu laifi za ta iya ɗaukan juz'i ko alƙur'ani da yake tare da shi a cikinsa akwai tafsiri ko akwai fassara, wannan ba mushaf ba ne. Amma mushaf bisa wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya massa alƙur'ana illa tahir, to mafi ingancin magana shi ne mace mai al'ada ba za ta ɗauki alƙur'ani izuki 60 ba. Wannan akula, kuma akwai kurakurai da gaskiya makarantunmu na Islamiyya na tahfizul Qur'an suke yi, da suke da yara 'yan mata suke da ajujuwa a cikin masallaci, sai su buɗe ajin 'ya'ya mata waɗanda yake cikinsu akwai wanda yake sun fara al'ada a cikin masallaci. To su yaran nan fa sun taso a kan cewa shiga masallaci da mai al'ada ba komai ba ne, ba su san ma ba a shiga ba, ba su san wanda ya musu wannan fatawa ba. Mun yi mu gyara musu, amma haka suke yi. Wannan fatawar kuskure ce, duk da yake an samu waɗanda yake suka fito suka faɗe ta, irin su mai abin nan Sadiq Hassan Khan da shi kuma ya bi Shaukani, aka samu kuma waɗansu daga cikin talabatul ilm suka ƙarfafa wannan matsabar har suka yaɗa ta. wannan cin karo ne da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wata hujja mai karfi ba saboda haka malamai su kula idan za su sanya yara a cikin masallaci su sanya maza ko kuma ƴan ƙananan mata amma in mata waɗanda suke a cikin su akwai wanda suka fara al'ada kar a sasu su rinka karatu a cikin masallaci kar ku gurɓata mana tarbiyyar yara su taso suna tsammanin mace mai al'ada ba wani abu za ta shiga masallaci mu mun taso a iyayenmu da ƴan uwanmu sun san mace mai al'ada ba ta shiga masallaci a cikin tarbiyyarsu da ilimin su kenan a bisa abin da yake shine mazhabar din shine mazhabar din shine mazahib din gabaki dai mazhabobin nan guda hudu saboda haka lalle a gyara wannan kuskure a samu waje waɗanda yake mata za su iya zama a harabar masallaci za su iya zama a wani a aji da makamantan wannan amma banda masallaci a cikin wanda in za a shige shi sai an yi bismillah da addu'a shiga masallaci sabanin kamar haraba ko wani bangare wanda yake ake ko kamar dan tsakar gida kafin a shiga cikin masallacin shi wannan babu laifi mace za ta iya zama a nan wajen wallahi ta'ala a'lam
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
Allah jalla wa ala yace innal ladina qalu rabbuna Allah hakika wadannan wadanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqa ubangijinmu kadai Allah ne thumma istaqamu sannan suka daidaita suka miƙe suka tsaya kan tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku suna sassaukowa akan su Allah ta khafu suna cewa kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki وأبشروا بالجنة كما كيفرن شكي دا الجنة التي كنتم توعدون ودا كوكا كسنشي أنا ألقور تامكو إتا أكان هرشنا من زنن الله يعين دا الله يأنبتي وأن دا سكا بجريما النبي صلى الله عليه وسلم gabarin jin alqur'ani aka fadi abinda aka yo aka gargade su da shi na azabar wadanda suka gabata da kuma abinda zai zo musu ranar da ake tayar da su zuwa ga wutar jahannama akan aka wato akan sange to sai kuma tunani zai zo to wadanda yake su kuma basu gujire ba fa su kuma sun karbi sakon na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda da ayoyin na Allah sun yadda da wahayi da ake karanta musu na alqur'ani basu ce su ba za su saurara ba ba za su saurare shi ba su kuma menene makomar su to sai Allah madaukakin sarki ya ambace su da sifofi na yabo na tsarkakewa da nuna irin girman matsayin su da irin tsarkin da suke da shi yace waɗanda suka ce rabbuna Allah ubangijinmu kadai Allah ne wato wannan akwai uslubi ne na al-qasr ba kawai rabbuna Allah yana nufin ubangijinmu shine Allah wato suna waɗanda suka ce ubangijinmu ba wani bane sai Allah shine ma'anar rabbuna Allah a larabci domin abinda ake ce ma ta'riful musnad wal musnad ilayhi juz'in jumla du su biyu su zamanto abin su zamanto sanannun abubuwa wato ma'arif ba abu wanda yake na kira ba abu wanda yake ba a ga wato yana buƙatar a bayyana ne wane ne shi an ce ubangijinmu kaga sananne ne ubangiji ba na kowa ba namu Allah kuma wannan shine al'alam sanannen suna madaukaki wato ubangijinmu ba wani bane illa Allah waɗanda suka faɗa haka wato suka yi tauhidi to wannan shine asasin wato kamalar dan adam sani na haƙiƙa sanin Allah kamar yanda Ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirinsa yace wannan sifofi guda biyu cewa rabbuna Allah thumma istaqamu sune asalin kamalar dan kamalar da musulunci yazo da ita domin qalu rabbuna Allah wannan ya nuna kamalar zuci shine sanin gaskiya domin mutum ya shirye da wannan gaskiyar ba wai ka san gaskiya ba dan ka nuna kan cewa ka tara sani ko kana da certificate ko kana da matsayi kana da title kana da wannan a'a ka san gaskiya dan ka shirye da wannan gaskiya wannan shine mataki na shine abin da yake tabbatar da tsarkin zuci domin shi kamala ilimi ne na yaqini da kuma kyakkyawan aiki sanin Allah da cewa shine ya cancanci bauta wannan shine asasi na ilimi na yaqini to sannan bangare na biyu kuma sun mastaqamu sannan suka yi istiqama aya farkon surar ta ambaci istiqama fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku yi istiqama ku tsaya wato ku tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah to ma'anar sun mastaqamu suka tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah wannan kalmar tana da muhimmanci yadda aka samu khulafa'ur rashidun innan guda hudu kowa ya kawo tafsirinsa ga wannan kuma kusan duk ma'anar zuwa ga abu ɗaya ne sayyidina abubakar yace lam yushriku bihi shay'a basu shirka da Allah ba shine sun mastaqamu wato basu shirka da Allah ba sayyidina umar radiyallahu anhu yace istaqamu ala tariqati ala tariqati li ta'atihi wa lam yarubu rawagana ta'ali yace sun tsaya akan tafarki na da'a ga Allah basu rinka karkata suna waiwaye irin waiwayen dila ba kun san dila saboda rashin gaskiya baya kallon gaban sa kullun yana tafiya yana kallon nan saboda kullun yana ganin saboda rashin gaskiya to su basu zamanto kamar dila ba sun tsaya kyam sun kama alqibla su ita suke haka sayyidina umar ya fassara istiqama sun tsaya akan tafarkin da'a Sayyidina Usman kuma yace akhlasul amala lillah suka yi ikhlasin aiki dan Allah Sayyidina Ali kuma radiyallahu anhu gabaki daya shi kuma yace thumma addu al fara'id sannan suka kawo ayyukan farillai to
to istiqama tana wato qalu rabbuna allah wannan imani kenan da yaqini da sani al istiqama ita ce kuma aiki to manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ya gabata da aka tambaye shi nasiha wanda zai yi a cikin musulunci a wanda shi sufyan al-thaqafi yace bari saki tambayar wani ba yace qul amantu billah thumma istaqim kaga abinda ayat ta fada kenan kai ce nayi imani da Allah sannan ka tsaya kyam akan haka to kuma ita istiqama kamar yadda ya gabata muka ambata da abinda Allah ya fada a cikin fastaqimu ilayhi wastaghfiru ba za ka iya iyakance mata 100% ba amma sai an hada ta da istighfari kullun kana kokari kana gogayya kana kokari kana gogayya kan ka tsaya kyam akan akan daidai kuma kana neman gafara Allah akan taqsiri da kai akan wannan to anan sai Allah ya faɗi sakamakon wannan sakamakon su shine ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassaukowa zuwa gare su wannan sassaukowa ta mala'iku a malaman tafsiri sun fassara ta da fassara daban-daban an ruwaito daga as-suddi da mujahid ibnu jabr da as-suddi isma'il ibnu abdurrahman al-kufi da kuma zaid ibnu aslam da ɗansa abdurrahman ibnu zaid ibnu aslam duk suka ce wannan lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa kuma kamar ayar da ta zo banku ba abin zagani bane kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari a baya ƴaƴanku da abubuwan da kuka yi da iliminku da ma duk abubuwan da kuka bari a baya al'umma da kuke tare da su na musulmi kada ku yi bakin ciki in Allah ya da suna cikin alkhairi wato abinda za su gaya musu kenan su fita daga cikin duniya cikin aminci ba tsoro ba bakin ciki shine dan shi wato tsoro shine halin kuncin zuci akan zaton wani mummuna zai same ka shine tsoro akan tawakkuin samun zato ne wato kunci ne da zuciyarka take samu damuwa saboda kana zaton wani mummunan abu zai same ka bai same ka din ba shi ko bakin ciki shi ma kunci ne na zuci akan samuwar wani abu akan wani abu wanda yazo ya same ka wanda ya hana ka samun wani amfani ko ya afkar da cuta a gare ka ya riga ya faru sai ka rinka bakin cikin wannan abin da ya faru ka zauna cikin damuwa ka kasa mantawa ka ci gaba da rayuwa ya gamanto ya gagare ka to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke hana dan adam wato rabauta da walwala da ni'ima a cikin rayuwa to Allah ya kore musu yace mala'iku za su gaya musu haka a hadisin al-bara ibn aziz wajen sifanta halin mumini idan yazo fita daga duniya yace mala'ikun rahama za su zo masa za su ce masa abshir بالروح والريحان ورب غير غضبان كي البشر دواتو إسكا تنئمة الجنة وريحان دكيشي ننئمة الجنة دهدوا دأبنجي جبامي فشي دكيبا وانا أبند ذات قيامة سكين تو بابا أمنشي أي كمروان تو وانا ما أنا تفسر تفركو دسكي كينا أني وتفسر شوا وانا اللوكة تنتاشي نيدك تكين كبري أنا تاشن سودك تكين كبري yayin da wato kamar ana tashin su daga cikin kabari sai mala'iku su sauko su zo wajen su sabanin kafirai waɗanda su za a kora su ana tashin su daga cikin kabarin a lokacin nan suna tashi za su ga mala'iku na jiran su su kora su a kankange zuwa jahannama su ka wannan sai sun tashi suna tashi sai su ga saukowar mala'iku mala'iku suna saukowa sai su gaya musu wannan kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki ku yi farin ciki ku yi albishir da aljanna saboda haka tashin hankalin filin tashin alkiyama ba zai same su ba shi yasa Allah ya ambace su da cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba to saboda wannan bishara da suke samu daga mala'iku waɗansu kuma suka ce a wannan ana nufin saukar mala'iku a halayen a duk waɗannan halaye tun anan ba wai kawai lokacin mutuwa ba tun anan duniya saboda mala'iku suna saukowa akan muminai anan duniya kamar yanda suka sauko gare su lokacin yakin badar إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب كاجا يا عند أبنجدين كي وحي جملائك ويشي أني معكم إنا تارجكم فثبتوا الذين آمنوا كبادة ثباتي تثبيتي كرفن حلي كرفن ري لمؤمنين to da haka sai su je su tabbatar da su saboda akwai masu wa'azi da Allah ya sa a cikin zukatan mumini waɗanda yake suke gaya masa a bisa akasin waswasin shaytani kamar yadda yazo a hadisin Nawas ibn Sam'an to wannan yana daga cikin sassaukowar mala'iku yana daga cikin sassaukowar mala'iku mala'iku da suke sassaukowa lokacin salloli mala'ikun dare da na rana da suke sauka lokacin sallah asuba da lokacin sallar la'asar da idan sun koma Allah zai tambaye su a wani hali kuka samu bayina kuma a wani hali kuka bar su suka ce ya Allah mun same su suna sallah mun bar su suna sallah saboda na rana za su zo lokacin sallar asuba sai lokacin sallar la'asar na dare za su zo su kuma na rana a daren sallar la'asar za su tashi saboda haka za su bar su suna sallah najarar su zo su same su suna sallar la'asar su bar su suna sallar asuba to wannan ya daga cikin sassaukowar mala'iku da kuma saukar mala'iku da suke yayin da suke yi yayin da mu'minai suke makamin tsoro da razani su amintar da su su nuna musu san cewa nasara Allah na tare da su su daura zukatan su shine kamar na yakin badar din fa sabbitul ladina amanu ku bada sabati ga wanda suke imani to shine sakina za ta sauka kuma kamar yanda muke ta fada a majalisai wanda muna kauna wannan yana daga cikin irin waɗannan majalisai mutanen da suke haduwa a cikin daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafi suna darasin sa mala'iku suna lillibe shi kaga kenan suna saukowa su lillibe shi haka nan suna saukowa daren lailatul qadr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sassaukowa a cikin ta da ar-ruhu shine mala'ika jibril har shi mala'ika jibril yana saukowa a wannan dare na lailatul qadr to wannan saukowa ce take banta to ka gani duk wannan saukowar mala'iku ne shine wanda duk Allah ya sa ya dace da ganin wannan za ka ga ya samu sakina ya samu amsawar addu'o'i ya samu tawfiki watakila har abada daga nan shikenan ya samu ba zai taba tatsewa ba Allah ya sa mu cikin shi amin to sannan Allah ta'ala yace nahnu awliya'ukum fil hayati dunya su mala'iku dai suka ci gaba da cewa mu ne majibuntan ku a rayuwar duniya mu ne muke tare da ku ai mu ne muke kare ku daga shaytanu kuma muke muku ilhamar alkhairi muke sanya ku ku samu katari ku samu dacewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaje ya nemi alƙalanci ya nemi kamun kafa da mutane dan a bashi a nada shi zama alƙali sai a kyale shi da kansa wanda ku aka janyo shi aka tilasta shi aka nada shi alƙali ya karba to Allah zai sanya Allah zai taimake shi zai sanya masa mala'ika da zai rinkai masa katari yana sa shi a daidai idan zai yi shari'a ko in an kawo ana nema a rutse shi ana nema a yaudare shi sai kaga mala'ika yi masa ilhama sai kaga an ga kamar wani sihiri yake yi yace wannan ku binciki kaza ana bincikan wannan abin sai a gano ƙaryar sa ilhama ce to akwai mala'ika wanda Allah yake saukowa ga irin waɗannan bayin Allah na kirki waɗanda suka tsaya akan gaskiya kuma suka shiga cikin harkar alƙalanci din ba dan amfanin duniya ba sai dan an tilasta su ne kuma suka yadda suka karba to Allah yake musu katari to kun ga wannan yana daga cikin wilaya mu ne wato jibintar al'amari mu ne waliyanku a rayuwar duniya wato wannan sai yazo a bisa akasin abinda Allah ya ce makafirai yace wa qayyadna lahum qurana muka hada su da abokai malzumta na sharri qarinai su ne shaydanu na mutane da shaydanu na aljanu waɗanda suke zayyana musu haramu suke zayyana musu kafirci da sakan Allah to suka waɗannan mala'iku ne wanda suke musu suke kasartar da su suke sanya su su dace da daidai a cikin abubuwan da suke yi sai kaga sun yi magana sai kaga maganan nan kowa ya sallama wannan ita ce magana saboda gaskiya yadda haske yadda take da haske wannan a rayuwar duniya kenan wafil akhira hakanan ma nuni majibuntan ku a lahira ai ta hanyar zamu muku ceto da kuma zamu hadu da ku mu ne muku gaisuwar kirki wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba salamun alaikum bima sabartu wato zamu kasance tare da ku har sai kun shiga aljanna sabanin karinan kafirai walakum fiha ma tashtahi anfusukum suka ci gaba dai da gaya musu kuma abinda duk rayukanku suke sha'awa matabbaci ne a gare ku a cikin ta a cikin aljanna wato ne daga dukkan dadadan abubuwa walakum fiha ma tad'un kuma abinda duk kuke nema yana tabbata a gare ku a cikin ta duk abinda kuke so har ma wani lokaci ma kamar yanda muka karanta muka ambaci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira har Allah ne zai rinka ce ma dan adam yace to ka manta da abu kaza shifa sai ya fada duk wani abu wanda mutum yake nema nuzulan min ghafurir rahim wannan abun wato za su ci gaba da gaya musu wannan saukar bako ne daga ubangiji wato saukar bako ne gare ku daga ubangiji mai yawan gafara mai tsananin jinkai wato annuzul shine farkon abincin da ake kawo ma bako idan yazo shine abinci na special kun san larabawa suna da wannan al'ada idan bako yazo sai ka yanka masa sai ka yanka masa dabba ko rago ko dan tauri ko cinkiya ko akuya kun kuma ya kafe ta mara kuni in bako yazo sai kai kuma ba za ka ci ba kaddamar mutanen gidanka ba za su ci ba abinda bakon ya ci yayi saura shine mutanen gidan za su ci asali sun samu wannan daga al'adar Annabi Ibrahim faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hanin adda al'adar Annabi Ibrahim to Allah shi ma yana da nasa shine nuzulan mala'iku suke fada abinda za a tare su ɗan aljanna wannan yake karfafa cewa wannan saukar da Allah yake nufi duk da yake mala'iku an tabbatar suna sauka lokuta daban-daban amma wannan saukar da Allah yake nufi lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa saboda haka damuwa da tashin hankalin mutuwa sai ya zamanto Allah ya mantar da su saboda irin waɗannan maganganu na bishara wannan yake karfafa haka cewa wannan shine saukar baki da Allah yake musu daga ubangiji mai yawan gafara Allah ya ambaci kansa da wannan sifa saboda ya nuna cewar ya gafarta musu saboda tunda an ce istiqama ba za ta yiwu ba 100 bisa 100 to ya gafarta musu ta waya da aka samu ta istiqama su shi yasa yace daga ubangiji mai yawan mai tsananin gafara wato mai tsananin gafara mai yawan gafara mai tsananin jinkai to sannan Allah ta'ala yace wa man ahsanu qawlan wannan kuma zancen Allah ne to wane ne yafi kyan zance mimman da'a ila Allah bisa wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila saliha kuma ya aiki kyakkyawa wa qala innani minal muslimin kuma yace ni hakika ina cikin musulmi wato babu wanda yafi wannan kyan zance babu wanda yafi wannan kyan zance waɗanda suka ce rabbuna Allahu inna ba wanda ya kai su kyan zance saboda sun faɗi magana ta hakika domin kuna da wani ba Allah ne yake da ya tara mu ga baki ɗaya ba yace alastu bi rabbikum qalu bali duk suka ce bala anta rabbuna to abinda suka faɗa kenan saboda haka sai Allah yace ba wanda ya kai kyan zance irin wannan kafirai ku sun faɗa a ruhin su amma a duniya sun ki bal sun ce ma me faɗan wannan wato a duhun kai yake yi dora mutane yake yi akan dole sai sun bi addini bisa tilas yana dora su akan sifofi dai marasa kyau da suke ambato akan musulmi kuma bayan ya faɗi haka Allah yake kuma ya aikata kyakkyawa tsakaninka da Allah saboda haka maganarsa ta dace da aikinsa ba kawai ka faɗa ba amma kuma aikinka wani abu daban a'a yayi aiki nagari sannan kuma yayi alfahari da musuluncinsa wato ya sarraha yace ni ina cikin musulmi wato na miƙa wuya ina cikin musulmi wato bai yi kamar cewa shi musulmi bane ya bayyana yayi ya nuna alfaharinsa da cewa shi musulmi ne saboda haka duk abin da zai saka ka rinka kunyatar bayyana addininka na musulunci ka guje shi za ka zamanto ba cikin waɗanda ake musu wannan bishara ba kuma wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki wannan ishara ne ga cewa waɗannan fa su ne waɗanda suka ce rabbuna Allahu thumma istaqamu. To sannan Allah ta'ala yake wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, kyakkyawa ba ta daidai da mummuna, ai wato ba ta daidai a wajen sakamako da kyakkyawan akiba, da kuma ma a bisa asalin su, dan Allah ya gina dan Adam akan sanin kyakkyawa da santa, da sanin mummuna da kinta, kuma ya san cewa kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba, adalci ba daidai yake da zalunci ba, kyauta ba daidai take da rowa ba, hakuri ba daidai yake da raki ba, kaskantar da kai ba daidai yake da girman kai ba, tausayi ba daidai yake da kausasawa da gallazawa ba. Duk wannan abu ne wanda Allah ya gina shi a cikin asalin halittar dan Adam. Kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba, saboda sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan, ka ije wato da abin da yake shine mafi kyau. Ma'ana ba a faɗa abin da za ka ije ba, amma an fahimce shi. Yayin da aka ce ka ije da abin da yake mafi kyau, ai ka ije mummuna da aka yi mata da abin da yake shine mafi kyau, ba a ce wato ka ije da kyakkyawa ba, a'a, da abin da yake mafi kyau. Ai idan ka sami iko akan wanda ya munana maka, to kyakkyawa shine kai masa afuwa, wato ba komai shikenan, ba komai kai masa afuwa. Amma mafi kyau yayi maka, sai ka dauko dunkuleliyar kyauta kai masa. Ka dauko gagarumar kyauta kai masa, wannan shine al-ahsan, shine mafi kyau, shi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, an fada masa tare da cewa akai yake dan a tarbiyantar da mu. Kamar wato ka samu mutum ne yana ta zaginka, yana ta aibata ka, kai kuma kana zuwa ka samu damar inda za ka yi masa lamba mana, inda za ka gama da shi, sai ka kama yabansa, ka ce wani, ai ba abinda muka sani sai alheri sanin shi, wani din ai shi ne kaza, ai shi ne kaza, nan ku ya riga ya je ya bata ka, musamman wajen dai abin duniya da aka fi kowa fafutuka wajen nema, ya riga ya bata ka, ba za a baka takara ba, an je an gama shiri, an riga an soke sunanka, an manta da kai, saboda ya ce kai ne mai kaza, kai ne mai kaza, ba ka tare da jam'iyya, antipati take yi, duk ya faɗi wannan, kai kuma kana zuwa sai ka ce ga wane fa, an san kuna tare, wane, ha, ai wane sai shi, shi ne fa ya faɗi kaza da kaza a kan ka, haka da Allah ka kyale shi, wannan kawai abu ne wanda yake yana faɗa, ai ba komai, shi dai shi ne ya dace, ke sai ya bansa. To wannan shine idfa billati hiya ahsan, wannan dai shine miqyasu, a Roma yana cewa zai yi yanzu, wannan dai shine ma'aunin, in mun yi to shine muka yi ruko da alkitabu was sunna, in ba mu ba da sauranmu. Allah yake fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, abu da ni ne masa kaza, ni masa kaza, amma ga abin da yake a kaina, to sai inda karfin sa ya kare wajen kare ka, kaga mai hukunka dauki fansa, Allah ya daukan maka fansa, ya mayar da shi ya zama torin dinarka, yayin da za a yi ta cewa ka rasa wanda zai ce sai wani, sai ka ji shi kuma ba sai kai kokari ba, amma ya ce sai kai, ta hanyar yin Allah. Wani misali ne da Shehu Abdullahi ya kawo, yace kamar mutum ne ya kashe ɗanka, kai kuma sai ka zo ka samu ɗansa a hannun maƙiyi ya kama shi, ya yi garkuwa da shi zai kashe shi, sai ka ce nawa za ka ba shi don ya sake shi, sai ka ba da kuɗi don a sake shi, shi kuma fa shi ya kashe ɗanka. To kaga sai ya zamanto, in kai haka makiyinka sai ya zamanto kamar abokinka makusanci a wajen soyayya, wannan ayar ta hada makarimul akhlaq manya-manyan dabi'u wanda duk yayi aiki da wannan ayar to ya samu tsari da kariya daga shaytan kuma makiyansa za su ladab gare shi duk za su mika wuya kowa ya ji mika wuya za su farkon ta matakin ta na farko shine in ka hadu da makiyinka kai masa sallama mataki na farko kenan to daga nan sauran kuma za su biyo to shi yasa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai wani bakauye balaraban kauye yazo ya ci kumukallar rigarsa kuma rigar tana da cin baki mai kaushi da ya ci kumukallar ya fusga sai da sai shata a wuyansa wuyansa ya ja sannan ya kira shi da sunansa ya ce sa a yi min laftu a kan waɗannan raƙuman nawa daga dukiyar Allah domin ta Allah ce ba taka bace ba ta mahaifinka bace haka ya ce masa ya yi shuru sallallahu alaihi wasallam ya ce e almalu malullah dukiya ta Allah ce wa ana abdullah kuma ni bawan Allah ne sannan ya ce ku yi masa laftu sannan sai ya ce to sai ya juya kawai bai tafi abinsa sai ya kira shi ya ce to in rama abinda kai ne ya a arabi sai ya ce a'a ba za ka rama ba ya ce to saboda me ya ce domin kai ba ka mai da mummuna da mummuna sai dai kai afuwa ka kau da kai ba za a iya koyon wannan ba za a iya koyon wannan dole mu kamanta dole mu kamanta to shi yasa kun ga da Allah ya faɗa haka sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu me ba babu wanda ake bama wannan hali ya hadu da shi ya zamanto yana yayi gogayya har ya samu ya cimma wannan matsayin yana yi illa alladhina sabaru sai waɗanda dama can sun riga sun yi hakuri dama can sun sifantu da sifar hakuri wato sun saba da tsare kawo zukatansu akan abin da ransu baya so to kuma tarbiyar da ake mana kenan a azumi yanzu wanda yazo ya zage ka ka kasa hakuri ka taso zaka aika da shi to kaga tunita kunce maka saboda haka sai mutum ya yi ma zuciyarsa linzami illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim babu mai samun wannan sai ma'abucin rabo mai girma wanda Allah ya yi masa rabo mai girma na alkhairi da kamalar yaqini ko kuma ya yi masa rabo na samun wato sifantuwa da sifofin makarimul akhlaq to sannan Allah ta'ala sai ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun idan wata wato chaka ta same ka daga shaytan wato wani abu wanda zai sarrafar da kai ya same ka daga shaytan in ya same ka kun ga nan an zo da imma imma saboda abin a kaddara ne saboda irin wannan baya samuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shaytan ba shi da wannan sultanin akan ta saboda ma'sumi ne shi yasa aka zo da in taqdiri wato a kaddara ma wannan abin zai same ka amma yayin da ya zamanto dangane da sauran su ne dangane da waɗanda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka zo da idza yayin da wanda yake tike nuna afkuwa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru masu takawa yayin da mace mai kewayowa daga shaytan ya zo ya kewayo don ya sarrafar da su in ya same su ta daskaru sai su suna da Allah fa idza hum mubsirun su sauran gama garin mutane shaytan zai iya samu shi to amma su ake nufi da nan wajen tarbiyya cewa idan wato wata fusga ta same ka daga shaytan wata wani suka annaha wato annazd shine al wato shine annaha a cikin mutum to wato ma'ana abinda zai zaburar da kai daga shaytan ya mantar da kai abinda yake shine daidai in wani abu ya same ka irin wannan fasta'id billah nemi tsari da Allah nemi tsarin Allah wato daga sharrin shaytan kar ka bi shi wato shine jawabin sharadi din ka nemi tsarin Allah domin shi shaytan ba ka ganin sa saboda haka ba za ka iya kokawa da shi ba maganin sa al-isti'aza ka nemi tsarin Allah ka ambaci sunan Allah gare shi shikenan sai ya kuye ya likimo amma yayin da ba ganin sa kake ballanta na kace zaka yi gogayya da shi innahu huwas sami'ul alim lalle shi Allah shine mai ji ga wannan isti'azar taka kuma masani wato da abin da kake nufi na ka kyautata ma kanka kuma ka kubuta daga sharrin shaydan idan kuka kula wuri biyu da Allah ya ambaci ka ije mummuna da kyakkyawa to sai Allah ya biyar da shi da neman tsarin shaydan kamar ishara ne ga cewar shaydan ba zai kyale ka kai wannan ba saboda ka nemi tsarin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul mu'minun idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun kaga can yace ka ije da kyakkyawa da abubuwan da suke yi maka na mummuna ka ije abubuwan da suke maka munana da kyakkyawa nahnu a'lamu bima yasifun mun san abin da suke shiryawa sannan yace wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya Allah ina neman tsarinka daga waswasin shaytan wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun ina neman tsarinka daga salar toni saboda abin da yake tsayawa tsakaninka da makarimul akhlaq din da aka ambata wato kujigar shaytan saboda haka ka tanadi isti'aza bayan ka tanadi hakuri ka tanadi kuma isti'aza neman tsarin Allah to sannan Allah madaukakin sarki yake wa min ayatihi al-layl wan nahar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da rana wato ayoyi akan kadaituwar Allah da cancantar sa ga bauta da girman sa da kan cewa kuma babu wanda yake bashi da kishiya bashi da tsara bashi da kini domin ba wanda yake iya dare da rana in ba Allah ba wanda zai iya kawo su ba wanda zai iya tafiyar da su in ba Allah kowa duniyan nan gabaki daya sai dai kawai ku zura ido kawai gadare yayi rana ta gadare yayi ku jira rana ta yi rana ta yi ku jira dare yayi ba ku da wani katabus ba wanda kuma za ku kira ku ce ya canza muku wannan saboda haka wannan ya ita ya zama to dalili akan samuwar Allah da kadaituwar sa washamsu wal qamar da kuma rana da wata su ma ayu dufa Allah ne sai sannan ku ce babu masani babu sani abinda kuke ta kokari ku gano a physics Newton ya je yayi ya kawo ta gravity din daga baya Einstein ya zo ya rusa masa yace a'a ba haka bane tunanin sa gabaki ɗaya kuskure ne shi ma kuma yayi akan abinda yake ilimi ya kai daga baya Allah ya bude ilimin wata kila a gano kurakuran sa shi saboda haka wannan ya nuna ilimi to sannan sai Allah ta'ala ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar kada ku sujada ga rana kada ku sujada kuma kada ku sujada ga wata wannan wato hali ne ga koyi da waɗanda suke yin wannan su ne masu addinin sabi'anci wanda addini ne na waɗanda suke cikin Iraki a ɓangaren Iraki suke babu a cikin jazirar Larabawa duk da yake daga baya an samu ya gangara har zuwa Yemen kamar yadda ya zo a kissar Annabi Suleiman da Bilqis wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta da mutanenta suna yin sujada ga rana ba Allah ba to kuma wannan shine yasa hanan Allah da Allah ya hana mu sujada ga rana da wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu cewa kada mu yi sallah lokacin da rana take fitowa kada mu yi sallah lokacin da rana take faduwa domin kada mu yi koyi ni kama da masu bautar rana domin a lokacin ne suke sujada ga rana shi yasa aka tsananta hali ga yin sallah wannan lokacin dan ma kar ka shiga cikin wannan lokacin sai aka ce kai in ma kai sallar asuba ba nafila kar ma nafila taka ta jaka har ka zo wannan lokacin ka zo kana yin sujada kai kama da masu bautar rana aka ce bayan sallar asar ba nafila dan kar ka zo kai ta yi har lokacin da gab da rana za ta fadi ka zamanto kana yin sallah kai koyi da kafirai da suke sallah a wannan lokaci saboda isa matuƙa wajen a wato nisan ta a tsare shingen tauhidi kar ma ni kama da masu shirka kar ni abinda masu shirka suke yi duk da yake Allah muke masujada amma kar ya zama to a zahiri tamkar wato su da suke sujada a wannan lokacin mun yi tarayya da su wajen yin bautar su sai aka hana mu to saboda itama saboda wannan hali na Allah yace kada ku yi sujada ga rana wala ku yi sujada ga wata wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah alladhi khalaqahun wanda ya halicci waɗannan wato ayoyi guda hudu da aka ambata dare da rana da wata in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi kai kuke bauta kaga nan ba a ce in kuntum ta'budunahu ba in shi kuke bauta ma domin za a ce cewa da wannan sa amma sai ce in kuntum iyahu ta'budun in shi kai kuke bauta ma to ku yi sujada ga Allah shi kai fa in istakbaru idan ku suka yi girman kai ga barin bin umarninka sallabina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wahum la yasamun to wadanda suke wajen ubangijinka wato ma'ana a wajen matsayin su suna rafiqul a'la sune mala'iku makusanta na Allah mala'iku makusantan Allah irin su jibril su mika'il su israfil su hamalatul arsh makusanta da Allah jalla wa ala sune wadanda ake cewa wadanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil layli wan nahar suna tasbihi a gare shi dare da rana wato da'iman suna cikin tasbihi wahum la yasamun su ba sa yin wato ba sa jinsuwa ai ba sa jin cewa abin ya ishe su saboda tasbihi a wajen su kaman numfashi ne to kenan kaga sujadar ku ba za ta amfani Allah da komai ba in ba ku yi ba ga tsarkaka wanda wane ku a ƙarfi wane ku a girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa Allah ya yi min izini nayi zance akan wani mala'ika nisan da ke tsakanin gefen idansa da fatun kunnuwansa nisan tafiya shekara da kaza da kaza ne to wannan fa halitta ne na Allah to tasbihi suke ga Allah kuma su ba sa jinsuwa saboda haka kai da dududu baka kai ko mita biyu ba a tsawo abinda ka gina ko tsawon dutsen dala bai kai ba to sannan ka rinka tinkaho kai ba za ka yi ma Allah sujada ba to dan baka yi masa sujada ba sai ni waɗanda suke wajen Allah irin waɗannan halittu su ne masa sujada kai ka san irin galaxies din da ya halitta ka san me Allah ya ajiye a cikin wannan menene su kuma duk halittar Allah ne kuma sun san Allah saboda haka a cikin wannan akwai abinda zai sanya ma kafiri ya bar girman kai abinda zai sanya ma mai girman kai ga barin karɓar gaskiya ya bar girman kai ya san kan cewa shi ba komai bane yayin da za a fuskantar da shi cewar ga waɗanda suke wajen Allah su ga abin da suke to wannan shine aya wurare ɗaya daga cikin wuraren sujada sai dai malamai sun yi sabani a ina ake sujada a aya ta farko ko aya ta biyu in kuntum iyahu ta'budun anan ne za a yi sujada ko kuwa wahum la yas'amun yawanci mu duk wahum la yas'amun sune muke yi saboda tafiya da muke yi akan qira'ar asim mushafinmu na qira'ar asim ne qira'ar ƴan kufa to su kuma shine mazhabar mutanen kufa su Sufyanu Tsauri duk da yake a cikin malaman madina akwai wanda suka tafi akan haka kamar irin su sa'id ibn al-musayyib kuma ita ce riwaya mafi inganci daga abdullahi ibn abbas riwaya farko ko ita ce mazhabar malik a mazhabar malik in kuntum iyahu ta'budun anan za a yi sujada haka aka ruwaito daga ibn umar kuma da riwaya ta biyu daga abdullahi ibn abbas kuma haka aka ruwaito daga abdullahi ibn mas'ud ita ce kuma mazhabar al-layth ibn sa'ad to ko daga ina mutum yayi tunda ita dama sujada ko ka wuce ta da aya daya ana so ka dawo ka karanta ta ka yi ta saboda haka wannan sabani ne kun ga da aka samu tun daga makaranta cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga ina mutum yayi yayi wacce ce tafi babu zancen cewar ga wadda tafi ko wacce ta yi daidai ne kamar tahiyya ce duk da yake a cikin tahiyya mun yi tarjihi ko mun ce tahiyar sayyidina Umar ta Malik tafi saboda maimaita fadin lillahi lillahi at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah maimaita sunan Allah da aka kai ya sanya ta tafi duk da yake ta sayyidina ta Abdullahi bin Mas'ud ta fi shahara ita babu wannan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat Allah madaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na alama ta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة وبعثه مقاما محمودا يسبقه الأولون والآخرون اللهم أرزقك عونا ساعة من البركة ساعة كرشي كرام الجمعة ومجمعة ذات إتشي كرشي أجسون ونا وتعنا رمضان الله كاي الكوري أهرشا النبي صلى الله عليه وسلم كنا أمسى الدعاء ونديرو إيكا عونا ساعة كرشي كرام الجمعة الله كأمسى الدعاء إمي الله كما جامع أجسون مجلسي بجسون مجالس إن لتاكمك wanda yake a cikin daki daga cikin dakunanka wanda kake ambaton waɗanda suke a majalisi irin wannan tare da kai Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake ambaton su Allah dukkan abubuwan da muke roƙa da kuma zamu roƙa a wannan majalisi Allah ka ba mu Allah muna roƙanka ka amsa addu'o'in mu Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu da ƴan uwan mu Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah ka shirye mu ka shirye iyalan mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan mu Allah ka sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a iyalan mu Allah ka sanya albarka a arzikin mu Allah ka sanya albarka a sana'o'in mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a kasar mu Allah ka sanya albarka a garuruwan mu Allah waɗanda suke neman yi musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su akwai ɗan uwa wanda ake sai masa addu'a muna roƙanka Allah ka amsa addu'a akan abubuwan da muke nema Allah akwai ɗan uwa wanda iyalinsa za a yi musu CS ba da daɗewa ba Allah muna roƙanka Allah ka aminta Allah ka sauke Allah ka sa'ayi cikin nasara kuma Allah ka azurta su da zuriya tayyiba akwai mahaifin Sadiq Alhaji Abubakar Muhammad ta ziyarar su an yi jana'izar sa a masallacin Khulafa'ur Rashidun muna roƙanka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka ɗaukaka darajarsa na abinda kake ba ma wanda ya mutu a ranar Juma'a Allah ka bashi akwai wanda mahaifiyarsa take fama da ciwon kafa muna roƙanka Allah ka bata lafiya kuma kuma yana neman addu'a Allah ka bashi lafiya Allah akwai ƴan uwa daban-daban da muke musu addu'a a wannan majalisi da suke mana wasiya da ma waɗanda ba su yi mana wasiya ba muna roƙanka Allah ka ba su lafiya Allah ka yadda ka faɗo shi Allah ka inganta musu lafiya Allah kuma Allah ka inganta mana lafiya Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka sanya lafiyar mu ta zaman to karfi gare ka wajen gare mu wajen da'a Allah akwai Alhaji Mu'azu wanda yake neman addu'a akan harkokin sa Allah ka yassare masa akwai masu neman addu'a akan harkokin kasuwancin su da kuma harkokin ayyukan su muna roƙonka Allah ka biya musu bukatu masu neman addu'a akan sha'anin aure Allah ka yassare musu akwai wata baiwar Allah wadda take fama da jinyar kuna muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata Allah ka inganta mata lafiya Allah ka ba ta waraka Allah ka daidaita mata halittarta Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah wannan tashin hankali da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu aminci Allah kuma waɗanda suka tsaya akan kawo kan yaki da ta'addanci cikin jami'an tsaro suka tsaya da gaskiya Allah ka taimake su waɗanda suka tsaya da gaskiya wajen yaki da masu fataucin miyagun kwayoyi Allah ka taimake su waɗanda suka tsaya da gaskiya a cikin alƙalai wajen maganin ta'addanci dinnan Allah ka taimake su Allah ka saddada su Allah ka ba su Allah ka karfafa su da karfi daga gare ka Allah ka ba su nasara akan abin da suke yi Allah ka tsare musu matsayin su tsare musu aikin su ka kama musu wannan matsayi da ka ba su rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka kai mana maganin fitinar da ta barke a gabas ta tsakiya Allah ka ije wannan fitina daga kasashen musulmi Allah ka kare al'umman nan tamu Allah ka kare mu daga sharrin kasashen kafirai waɗanda suka sha alwashin karya ƙarfin addinin musulunci da musulmi Allah ka nuna mana bayan shi Allah ka karya ƙarfin shi Allah ka ije mana sharrin su Allah ka ije mana tsananin su Allah ka yi mana maganin fitinar su Allah mu kuma ka ba mu aminci Allah ka shirye shi wa gabanin mu Allah ka shirye su zuwa ga wajen kyautata wannan mulki da ka ba su Allah ka shiryar da su wajen riko amurkan amana Allah ka shiryar da su wajen kyautata rayuwar al'umma da sauke nauyin amanar da ka ba su Allah muna roƙonka yayin da zabe da zai zo shekara mai zuwa Allah ka zaɓa mana mutanen kirki Allah ka zaɓa mana masu alkhairi Allah ka zaɓa ka naɗa shirarai akan mu Allah ka naɗa mana gurɓatattun shuwa gabanin mu akan mu Allah ka ba mu kyawawan shugabanni a kan rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka ka kawo mana Allah ka samu gama wannan wata tare da samun yardarka Allah ka samu Allah ka kawo mana ƙarshen Ramadan ya dace da samun yardarka da samun ƴantawarka daga wuta Allah kuma ka nuna mana wani Ramadan din shekaru masu yawa Allah ka nuna mu ta maimaita mana wannan alkhairi Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ka karɓe su Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ka yafe musu Allah ka sanya mu a cikin waɗanda yake ka yarda da su Allah muna roƙonka ka rubuta mana arziki ba za mu taɓe ba har abada Allah ka sanya mu cikin wanda kake rubuta musu arziki da ba za mu taɓe ba har abada rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka biya musu ma Allah ka sa musu sa'ada da ba za mu taɓe ba har abada da iyalan mu da ƴan uwan mu musulmi baki ɗaya Allah ka amsa addu'o'in mu اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الثلاث وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin.